بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بارك مدى أدواء وأن يمتشينا قال الله أبا يو أشرند ديو قوات الرمضان شكرا تجبود تريه لدار بإن لا بطي غير هجر من الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأن لا يلاتي لبساق شاتع قوات ماري 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, cikin darussan mu na azumin Ramadan na wannan shekara mai albarka. A yau insha Allah za mu yi darasi na 37 kenan a cikin darussan tafsirin suratul Baqara, wanda muna tattaunawa akan irin mukhalafat, irin sabawa Allah da Yahudawa suka yi. Mun je har kan faɗin Allah madaukakin sarki, wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila, haka ne ko?
Na'am.
La ta'buduna illa Allah, za mu tashi aya ta gaba ita ce wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum, aya ta 84 kenan insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
الله بدأ بكم سلبيتي وإذ أخذنا ميثاقكم كما كأنبتا مسلوكتنا مسلوكت جدا مكتوك الأولين نوئي تغبريكم لا تسفكون دماءكم شوى كرك سكيك زبت جنجونو wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, kar ku take kuma fitar da junan ku daga gidajen kuma aqrarkum, sannan kuka tabbatar da hakan, wa antum tashhaduna, kuna shaida hakan. Ci gaba da ambaton wato dokoki da Allah madaukakin sarki ya kafa ma bani Isra'ila, wanda mun ji daga doka ta 1 har zuwa ta 8 a ita wannan aya da ta kamata faɗin Allah bai ce sarki wai za ka sani ka ga bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytu illa fariqan minkum wa antum mu'ridun. Anan Allah ya ambaci dokoki da ya kafa muku guda 8. Doka ta 9 ita ce wannan da aka ambata anan, da Allah ya ce la tasfikuna dima'akum, kar ku zubar da jininku. Abin da ake nufi da zubar da jini shi ne wato kada wani ya yi kisan kai ko ya ji ma wani rauni. Idan ya yi haka ya zubar da jinin waninsa. To me yasa aka ce ya zubar da jininsa? Saboda ko dai a sanadiyar alƙali zai sa a kama shi a yi kisasi, saboda haka an zubar da a sanadiyar zubar da jinin wani ya zubar da rashi, ko kuma alƙali bai sa an kama shi ba, ƴan uwan mamacin su ɗau mataki da kansu su masu zubar da jini, nan ma jini ya zuba da yawa, ko kuma ya zama babu doka babu hukunci, da haka masu zubar da jinin na farko su ci gaba da zubar da jinin ko ta ya iya tsaronsu. Da dukkan wannan fassara ɗayan uku yana ba da ma'anar cewa la tasfikuna dima'akum, kada ku zubar da jinin junanku. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa wannan magana tana matsayin tankiya mai nauyi, jan kunne ne mai ƙarfi ga Yahudawa da sauran al'ummomi, a inda ya yi istirja
yace gashi muna gani yana faruwa a cikin kasashen musulmi. Kuma lokacin da Al-Qurtubi yake wannan magana yana rayuwa ne a kasar musulmi ta Andalus ta Espanya. Kuma wannan kasa ta musulmi ta fuskanci irin wannan rigingimu na zubar da jini da yaƙe-yaƙe na cikin gida tsakanin ƙabilu da garuruwan musulmai da sarakunan musulmai isu-isu, a inda suka dinga yaƙan junansu, suka dinga kashe junansu, har ma suka dinga neman taimakon kafirai a kan ‘yan uwansu musulmi. Kamar dai yadda muke gani a yanzu, cewa al’ummar musulmi tana cikin wato wannan laifi na zubar da jini a gadangadan ko ta ko’ina zubar da jini ake yi. Ɗaiɗaiwa ne, taron jama'a ne, gari ne da sauransu. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya kawo mana mafita. Allah ya tsare mu, ya tsare ‘yan uwanmu da sauran musulmi. Allah kuma ya kawo mana shugabanni wanda za su zama masu ƙoƙari wajen ganin sun yi abin da yake wajibinsu. Ya daga cikin wajibin shugabanni su tsare jinan naki da dukiyoyin mutane da rayuwarsu. Allah ka tsare. To amma su Yahudawa abin da ya faru da su specifically shi ne. Wannan aya tana magana ne akan Yahudawa mazauna garin Madina, musamman waɗannan ƙabilu guda uku, Banu Nadir, Banu Ƙurayza da Banu Ƙaynuqa. Kama mun faɗa cewa waɗannan guda uku su ne ke zaune a cikin farfajiyar garin Madina, yayin da Yahudawan Khaybara suke waje daban. Waɗannan guda uku, Banu Nadir da Banu Ƙurayza, su biyu ɗin nan suna da muhalafa da al'awu. Muhalafa shine wato suna da wani MOU tsakaninsu, wani fahimtar juna tsakaninsu cewa za su dinga taya juna yaƙi. Ausu Larabawa mutanen Madina wanda daga baki sun musulunta, su kuma Banu Ƙaynuqa su kuma suna da muhalafa da ainihin Al-Khazraj. Waɗannan Khazraj da su da Al-Aus ‘yan uwan juna ne, kakanninsu cousinsu, to amma ba sa ga maciji da junansu, suna yawan yin yaƙe-yaƙe. Duk sanda za su yi wannan yaƙin, sai Banu Ƙaynuqa su shiga cikin rundunar Al-Khazraj, su kuma Banu Nadir da Banu Ƙurayza su shiga cikin rundunar Al-Aus, sai su faɗa wa junansu, su karkashe junansu. Ga su Yahudawa ne ‘yan uwan juna wanda suna addinin littafi a lokacin, kamar yadda suke cewa, sai su shiga bayan rundunar makuzawa wanda ba su riga sun musulunta ba a lokacin, su karkashe junansu, da shi ne latattuku da dima'aku, sai su karkashe junansu. Bayan an gama kuma za mu zo mu ga abin da suke dawowa kuma suna yi. Insha Allah ya hana su irin wannan. Wannan ita ce wato abu na tara da Allah Maɗaukakin Sarki ya hana su, ya ce wa latattuku juna anfusakum min diyarikum, kar kuma ku dinga fitar da junanku daga gidajenku. Me ma'ana haka? Shi kuma shi ne a garin yin wannan yaƙin za su yi wa junansu ta'addanci, za su kai wa junansu farmaki a cikin gidajensu, wanda hakan har zai sa wanda ya yi nasara da shi da abokin muhalafarsa sai ya kori sauran daga gidajen. Nan ma aka hana su, aka ce su daina yin haka. A wannan aya tana jin kunne a kan irin wannan aiki na ɓarna, ɓarnar kisan kai da sunan kidnapping ko banditry ko tribalism, kuma ne saura ga a ciki akwai zubar da jini, sannan akwai koran mutane daga gidajensu, wanda wannan babban musiba ce ga ɗan adam. Wani ya rayu a waje shekara 40 ko 50, sai rayuwarsa bai san ko ina ba, sai wannan gari ko ƙauyensu ko wannan alƙarya ta su. Rana tsaka lokaci guda wasu 'yan ta'adda su zo su tirsasa mishi yin ƙaura ko yin hijira ko ya zama ɗan gudun hijira, ma'ana in ya bar gidan shi ma bai san da zai shiga ba, sai dai shiga IDP wato sansani na tara 'yan ɗan gudun hijira, a inda ba shi da natsuwa, ba shi da sirri, ba shi da bai san da iyalin shi suka shiga ba, ba shi da abincin da zai ci, ba shi da sana'ar da zai yi, ya zama wato bonafu, ya zama abu a wannan musamman ga mata da yara da sauran masu rauni ba ƙaramin ibtila'i ba ne, wanda haka yakan haifar da sabuwar matsaloli da rigingimu da ta cutulo a baya da suke biyo baya, tun daga kan cututtuka masu yaɗuwa, tun daga kan yaɗuwar zinace-zinace, yaɗuwar zaman banza, yaɗuwar shaye-shaye da kuma yaɗuwar mummunar wato abin nan kiyayya da gaba tsakanin mutane to wannan fa duka alƙiya kan shiwa gabani ne da sauran jami'ai masu fada a ji a hukumance waɗanda su ne Allah ya daura mu alhakin kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu da amincinsu idan ba su haka ba Allah ba zai kare su ba Allah ba zai bari haka nan kawai a ce wai an ci banga ya wuce ba Allah ka tsare mu Allah ka kawo mana wuta Allah ba zai sake musu wannan tawbihi kuma wanda muwa mun shiga ciki mu al'umma musulunci mun shiga cikin wannan tsoratarwa game da cewa haramun ne tsoratar da mutane haramun ne kashe rayuwarsu ko abin nan wato fitar da su daga gidajensu ba tare da hujja ba waɗannan su ne al-bunud al-ashara wato abubuwa guda goma waɗanda min mithaqillahi ala al-yahud daga cikin alƙawarin da Allah ya ɗauka ma Yahudawa a game da waɗannan ayoyi da muka ji farko kasubuta wa kowa sai Allah shi kadai sannan na biyu kyautata ma iyaye mazansu da matansu na uku sadar da zumunta na hudu su kyautata wa marayu na biyar su ba da haƙoƙin mabukata da talakawa na shida su dinga kwafitar da mutane akan zance mai daɗi na bakwai sai da sallah na takwas su ba da zakka na tara aka hana su zubar da jini na goma aka hana su fitar da ƴan uwansu daga cikin gidajensu waɗannan su ne wannan wasiyoyi da jan kunne da alƙawuran da Allah ya ɗauka ma Yahudawa wanda suka kasa cikawa gaba ɗaya ba su cika ko ɗaya ciki shi ne sai Allah ya ci gaba da cewa sun ma antum haƙuna
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تبادلوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون
Allah bada ku sarki ya ci gaba da cewa kuma an tum haƙuna sannan sai gashi dai ku din taqtuluna anfusakum kuna kashe junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyari kuna fitar da sashin ku daga gidajen tabaharuna alaihim kuna ainihin wato asalin shi ta ba'a wasu wata kata ta ba'a runa alaihim bil ismi wal udwan kuna cikin karfinsu da saban Allah da ta'addanci wa in yatukum usara idan suka zakke muku a matsayin kamammu ana karantawa usara ana karantawa da asara kamar yadda wato Hamza yake karantawa in an karanta asara ya zama jam'u asli kenan an karanta usara ya zama jam'u usra kenan dukkan su dai amaran su kamamai yake tabaharuna alaihi ko tabaharuna alaihi bil ismi wal udwan wa yatukum usara idan suka zo gare ku a matsayin kamamai yake suna neman taimakon ku tufaduhum sai kuma ku cire kuɗi ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhraju alhalin fitar da su daga gidajensu haramun ne a kanku afa tu'minuna bi ba'dil kitab yanzu nan sai ku yi imani da wani sashi na at-taura wa takfuruna bi ba'dil ku kafirce ma wani sashi Allah yace fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum menene sakamakon wanda yake aikata haka cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya face shaɗewa a nan rayuwar duniya wa yawmal qiyamati kuma ranar alqiyama yurduna ila ashaddil azab amai she su cikin azaba mafi tsanani wa mallahu birrafidin amma ta'malun da ai Allah bai taɓa wufanta da daskanin abinda kuke aikatawa. Wato Yahudawa kamar da muka ambata ba su tsayu a kan ko ɗaya daga cikin waɗannan alƙawuran da suka ɗauka wa Allah. Allah ya ce lallai su tsayu a kai ba, hasali sun saɓa ma alƙawuran, sun ainihin wato yi zaɓi kanka, sun bar abin da za su yi. Kamar yadda As-Suddi yake cewa akhara Allahu alaihim arba'ata uhudi, Allah ya ɗaukan musu alƙawari guda hudu daga ciki tarkul qatli, tarkul qatli li ba'd, kafa kashe junan, wa tarkul ikhraj li ahadin min dari, kada su fitar da kowa daga gidan shi, wa tarkul mudahara, kada kuma su taimaki abokan hamayya, ai tarkul ta'awun wa tanasur alaihim bil ismi wal udwan, kada su taimaki wani dan a cuci wani da zalunci da saban Allah. Wa fida'ul asir, sannan ya umarce su kuma da su dinga ƴan tabayi. To Allah ya musu umarni guda hudu a ƙarshen nan: hana kisa, umarni game da barin kisa, umarni game da barin fitar da mutane daga gidajensu, umarni akan kasa taimaki kowa akan ɗan'uwansu, ma'ana ku bani ƙayyuka ku daina taimakon Hazrat akan ɗan'uwansu al'aus, ko banu Nadir da banu Qurayza ku daina taimakon al'aus akan Khazraj, ku daina. Allah ya rasu ka wannan. Sannan Allah ya umarce su da su dinga ƴan tabayi, faqu raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masraba, cewa idan ga bawa wanda yake da yake cikin bauta, idan kana da kuɗi ka siye shi ka ƴanta shi, za ka samu lada mai yawa. Wannan yana cikin addininsu kamar yadda yake cikin addinin musulunci. Suddi ya ce fa'arabu an kulli ma umiru bihi illa al-fiza, sai suka kauda kai suka ƙi dukkan abubuwan da aka sa su ƴanta banda guda ɗaya, shine ƴanta bayi, shine wa iya atukum kusara tufaduhum, ku ne kuka je da hannunku aka yaƙi ƴan uwanku, a karkashe wasu, a kori wasu a gida, an kama wasu. Da kuma kamammin nan bayan an kama su, idan kuma ɗaya daga cikinsu ya taho wajen ku cewa dan Allah ku taimaka mishi, yana so ya samu ƴancin shi, sai kuma ku ɗebi kuɗin ku ba shi, sai kuma a ƴanta shi. Haka wannan akwai wuta ce. Shi da Allah ya ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, alhali sun asali ku an hana ku ku fidda su daga gidajensu. Dan me za ka fidda mutum daga gidansa a garin yana neman guduwa, kuma abokan gabarsa su kama shi, yanzu kuma ya zo wajenka a aiko da saƙo wajenka, kuma ka ɗauki kuɗi masu yawa, dubban wato kuɗaɗe ka ɗauka ka bayar a jiya ƴanta su. Sai Allah ya ce babu duk wanda yake aikata haka a cikin ku bai da sakamako face wato zai gamu da ƙasƙanci a nan duniya, ranar alƙiyama kuma zai gamu da azaba mai tsanani. To abu na farko da suke yi kamar yadda aka ambata nan shine hakilul yahudi al-akhar al-mutahalif ma qabilatin ukhra, ba yahudan da ke tare da al-aus dan kabilar wato banu Nadir ko banu Qurayza, sai kashe ba yahude wanda ke tare da Hazrat dan kabilar banu Qaynuqa, ya kashe dan uwan shi. To shine kuma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum, kuna ta kace junanku, ɗayanku ya goyi bayan wani ba ma gudu, ɗayan kuma ya goyi bayan ɗaya ba ma guda, kun zo kun haɗu a kan maslahar da ba taku ba, a kan maslahar su kun kashe junanku. Kamar yadda musulmai yanzu suka rarrabu a kan maslahar da ba ta musulmai ba, a kan maslahar Amerika ita da Isra'ila, da maslahar Iran ita da magoya bayanta, dukkaninsu ba wanda yake wakiltar musulunci. Kowa yana wakiltar maslahar shi ne ta siyasar duniya, ta samun gurbi, ta samun haimana, ta samun domination a Gulf, a yankin tekun fasha, ba wanda yake wakiltar musulunci gaba ɗaya. Su ko musulman duniya sun rabu sun goyi bayan waɗannan ɓangarorin guda biyu. musulmai a yankin Gulf din da mu kuma a nan Najeriya da mu muka fi kowa ce da shara bashi kuma mun muna da irin wannan tarihin a musulman Najeriya in ka kalli tarihin rabuwar kungiyar izala abin nan a mid 90s ko early 90s 1991-1993 sanda izala ta rabe wanda har yau take haduwa ba ne kawo wannan rabuwa da gaskiya ba ne ya raba ta akwai rigimar yakin Saddam da Kuwait wato goyi bayan Saddam wato goyi bayan taron da yake ci musu Allied Forces taron sojojin gabayya wadanda ke karkashin Bush babba da sojojin kasashen Saudi Arabia su Bahrain su waye su wajen 30 suka haɗu shi kuma Saddam shi a gefe akan wannan rigimar wadda rigima ce akan Manhattan rigima ce akan Radio Manhattan ba rigima addini ba ce kwata-kwata a kan haka kungiyar addini ɗaya daga cikin kungiyoyi masu tasiri a cikin musulmai ta rage gida biyu ta fara kafa junanta wannan ka je wasu garuruwan ma har yanzu da wannan suna ake kiransu Bushawa da Saddamawa in ka je ko ba ka ake kiransu har yau a wannan yana cikin rashin tunani irin nan wannan yaki da ake yi abin da ya kamata mai ta addu'a Allah ubangiji ya kawo karshen shi mai ta addu'a Allah ubangiji ya taƙaita shi domin a san da bai shafe mu din nan kai tsaye ba muna ganin yadda yake shafan tashin farashin kai amma ba wannan ce damuwa mu ba a damuwa mu rigima akan waye kamata ya ci nasara waye bai kamata ba waye ke da gaskiya waye ba a cikin watan Ramadan wanda ana kullum ana mana wa'azi cewa mu takaita surutu mu takaita hayaniya mu takaita musu yana rage darajar azumi amma ba mu da aiki sai wannan wannan ka gabu ba mun yi kama da irin waɗannan Yahudawa marasa kan gado a cikin rashin san garin baka tsaya ka karanta alqur'ani ka yi tasbihi ka yi istighfar ko kuma ka je gida kai bacci ya fi maka azumi kana nan ana ta jahiliya da kai akan cewa Iran take da gaskiya a Isra'ila take da gaskiya duk abin da za ka fara ba zai canza wani equation na yaki ba abin da yake su sun sa ka abin da suke amma dai abu ɗaya da ya kamata ka sani shine ba ba addinin musulunci suke kinta ba a cikin su babu wanda yake da suna addinin musulunci kowa yana yi ne akan wata maslahar sa da yake ganin ita ta fiye mata maslahar sovereignty din su ko maslahar wato domination a gabas ta tsakiya ko maslahar satan arziki na wasu kasashen gabas ta tsakiya watakila kawai na faɗa a ranar ta yi yakin ya zama ai ofuna ga wasu daga cikin kasashen musulmi a irin shirme da rashin kan gadon da suka dinga yi shekara da shekaru na sallama rayuwarsu da sallama tsaro da yancin kasashensu zuwa ga kafirai yanzu kuma da kafirai abin ya shafe su isu isu kafirai suka kyale su kafirai suka bar su tsaye da rasu wata ƙasa da ke claiming ita ma ƙasar musulmai ce ta dinga wurga musu mababbai sun karatar su ga shi na a lokaci ƙanƙani cikin mako biyu ko ƙasa da mako biyu abubuwa da ta rikice ma waɗannan ƙasashe to hala wannan na iya zama darasi gare su in an yi sa'a sai zama daga cikin alherin da za a samu a cikin yakin kuma ya karanta shi shine ƙasashen musulmai su faɗaku a kan abin da suke almuhim shine Yahudawa suka rabe gida biyu suka fara kashe junan ƙarƙashin goyon baya waɗancan maguzawa wanda lokacin ba su ga su musulunta ba su ne auki da Khazraj da shi Allah yake tuna musu cewa ku tuna alƙawarin da muka ɗauka a kan ku cewa ba za ku kashe junanku ba sai ga shi kun zo kuna kashe junanku ta hanyar shiga ƙarƙashin sojojin wasu kafirai Allah yake wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim abu na biyu kuma kuna fitar da ƴan uwanku daga gidajensu abu na uku kuma shine wato tazaharuna alaihim bil-ithmi kuna taimakon abokan gaban junanku dan a fitar da juna daga gidaje abu na hudu shine wa in yakum usara tufaduhu idan da za su zo muku a matsayin kamamin yaki sai kuma ainihin wato ku taimake su Yahudawa suna taimakon suna hada kudade dan aje a fanso wani wanda aka kama yadda ka ga din nan yanzu a ce an kama mutum bandi sun kama shi ba ruwan gwamnati ba ruwan shugabanni sai dai ku ɗan uwan shi da masoyan shi ku tara akwai da babu ku ku je ku anso shi in kun yi sa'a ku anso shi ba ku sa'a ba ta an shi kudin su kashe shi shikenan sai kuma an hada lahira Allah ka tsare mu haga sun saba waɗansu abubuwan guda uku amma kuma sun ci gaba da cika wannan nahudan shine Allah yake afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu nan kuna yin imani kenan da sashen littafin ku na at-taura sai ku kafirce mu wannan sashen yadda abin yin kamar da muka fara shi ne da malamin ya ce a nan wadat karat quraizatu wan nadiru sulafa al-aus da banu quraiza da banu nadir sun kasance abokan zama na taimakon juna tsakaninsu da al-aus wa banu qainuqa sulafa al-hazraj banu qainuqa su kuma su ne sulafa al-hazraj wa kullun minhuma yuqatilu ma'a halifihi wa nasibihi kowanne a cikin za a yaki yana yaki tare da abokin zumuncinsa yana taimaka mishi wa qatala al-yahudu ba'dahum ba'dan saboda haka sai yahudawa suka kashe junansu wa mufakharatan lil aus wal khazraj dan su taimaka ma aus da khazraj fa idza galaba hadhihi al-fariqayn idan aus suka yi nasara ko khazraj suka yi nasara akhrajuhu min darihi ba'da takhribiha sai a rurrusa gidan waɗanda aka ci galaba a kansu a kore su wa in jaa asirun min al-fariqayn ausu sun ci nasara a kan khazraj misali sai kuma a zo a rusa gidan abokan khazraj su ne banu qainuqa a kore su a gidajen wa in jaa asirun min al-fariqayn jama'u lahu malan wa afdahu idan kuma an kama wani daga kowane ɓangare ko daga ɓangaren magoya bayan aus ko daga ɓangaren magoya bayan khazraj sai duka yahuda wannan su haɗu dukansu su tara kuɗi su ya jaya yan tushe fa ayyarahum al-arabu qa'ilina sai larabawa ma da kansu larabawa ma da suke sakar karu a wannan lokaci sai suke ce musu kaifa tafduhum min yadi ghayrikum ya za ku dinga ƴanto su daga hannun wani wa antum tatatiluna taqtulunahum bi aydikum ma al-khulafa bayan kuna yaƙar su da hannunku tare da abokan zumuntakku ma akbaha ma taf'aluna ce aiko wannan mummunan aiki kuke fayuwabbikunahu sai ki ta musu magana ta banza umirna an nu'adhibahum wa hurrima alaina qitalu sai ce ai an umurce mu wato mu azabtar da su an haramta mana yaƙar su fa inna nasta'i an yutazalla khulafa'u muna jin kunyar a ce mu muna garin nan abokan zumuncanmu ausu ku hazrat su ji kunya da haka gara mu kashe ƴan uwanmu akan mu ji kunya sai Allah yake fa ma jaza umman yaf'alu dhalika minkum to menene sakamako ma ana ba ta zama ma wato ta zama istifaniya ko ta zama ma bima'ana istisna wato babu wani sakamako ko menene sakamakon wanda yake aikata zalika irin wannan minkum daga cikinku in banda khizyun wato fadihatun wa sagharu yake cikin wulakanci da damuwa wani wulakanci ya kai a ce ga ɗan uwanka ka je ka yaƙe shi an kashe wasu da takobinka an kama wasu kuma kai za ka tara kuɗi kuma ka fansu su kaga wannan ya ishe wulakanci da kuma duk wulakancin da Yahudawa suke gani a duniya har yau yana da alaƙa da wannan saɓa wa Allah da suka dinga yi wani bayan wani Allah ya ce illa khidlun fil hayati dunya in banda wulakanta a cikin rayuwar duniya da kuma yawmal qiyamah ran lahira kuma yaduna ila ashadil azab amma da su cikin azaba mafi ainihin wato sanani Allah madauki sarki ya tsare mu Allah ya ce wa mallahu ghafirin amma ta'maluna lalle Allah madauki sarki bai zama ya wofanta daga abinda ko kasance kuna aikatawa a duniya rasulun wannan wulakancin a lahira kuma Allah ya saka su a cikin azaba mafi tsanani Allah ka tsare wato azaba wuce ta Allah Allah ka tsare sai Allah ya ce ulaika ladina ishtaraw al-hayata ad-dunya
ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah fala yuqaffafu 'anhum al-'adab wa la hum yunsarun
Allah madaukakin sarki yace ulaika kaga waɗannan waɗanda suka yi imani da wani sashe na littafi suka ƙaryata wani sashe to sune alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah wanda suka bayar da lahirarsu suka anshi duniya. Mun ji a baya dama wani a cikin ɗabi'arsu a tastabdilul ladhi huwa adna bil ladhi huwa khair, za ku anshi matsakanci ku ba da mafi alkhairi. To anan ma sun anshi duniya sun yadda kada su ji kunyar duniya kamar yadda suka faɗa, ko da ba su ji kunyar lahira. Sun yadda kada su shiga samun matsala a duniya da abokan zamansu, ko da ba su samun matsala da Allah Ubangiji Mahaliccin su ranar Alkiyama. To shi ne ula'ika waɗannan alladhina ishtarau hayata dunya bil akhirah, wanda suka sai duniya suka bayar da lahira a matsayin saman, a matsayin kudin sayan duniyar da suka siya. Allah ya ce fala yukhaffafu anhumul azab, da ai ba za a rangwanta musu azaba. Sun riga sun sai duniya, sun haƙura da lahira saboda san shugabanci da san abun duniya, suka zaɓi kafirci, suka ƙi wa Allah ɗa'a, suka ƙi bin dokokin Allah. Allah ya ce fala yukhaffafu anhumul azab, ranar alkiyama azaba da za a yi musu babu rangwame ko kaɗan. Wato kowane lokaci suna cikin azaba mafi tsanani, babu lokacin da za a rangwanta musu. Allah ya ce wala hum yunsarun, kuma babu wanda zai taimaka musu wajen fitar da su daga cikin azabar Allah. Sun yi asarar duniya tunda ba su same ta ba, ita da suka raba da su. Sun yi asarar lahira tunda ba su tsaya sun yi aikin lahira ba, don haka suna cikin azaba madawwamiya, in ji Allah madaukakin sarki. Wannan aya tana nuna wato haɗarin zaɓi kanka a cikin dokokin Allah, shi ne mutum ya amince da wani abu cikin Alƙur'ani da hadisi yana aiki da shi, wani kuma kawai ya ƙiyada da shi saboda ya saba wa ra'ayinsa ko tunaninsa ko wani abu da yake ganin ya fiye masa. Mutum yana iya samun kanshi a cikin irin wannan tawarwar. Allah ya umarce mu ne, ya ce udkhulu fi silmi kaffa, ki shiga cikin addini gabaki ɗaya. Umarin da Allah ya mana kenan cewa mu gaskata Qur'ani gabaki ɗayan shi, mu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ya yi musun aya kwaya ɗaya ko hadisi kwaya ɗaya tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ɗaya yake da a ce ya ƙaryata duka. Su kuma abinda suke kenan, sun zaɓi abinda ya yi musu, sun yadda abinda bai yi ma ra'ayinsu ba, sun yi watsi da shi. To haɗarin da ke cikin irin wannan practice ɗin, wato na selectivity, na zaɓen abinda ya dace da ra'ayinka, na addini ka yi aiki da shi, sauran da bai dace da ra'ayinka ba ka ƙaryata ka yi musu, shi ne za ka iya samun kanka cikin taron Yahudawa waɗanda Allah maɗauki sarki ya ce a duniya suna cikin wulaƙantacciyar rayuwa, sannan a lahira suna cikin azaba, azaban ma wadda ba za a taɓa rangwanta musu ba har abada, ko ba wanda ya taimaka musu. So da kan uwa musulmi mu kiyayi wato irin ra'ayi na zamani wanda yake ba mutane dama su dinga shige da fice a cikin ayoyin Allah da son zuciyarsu, su mai da son zuciyarsu shi ne ma'auni na gane abin da suka yarda da shi da wanda ba su yarda da shi ba. Duk abin da ya kwanta musu a rai sai su yarda, abin da bai kwanta a ransu ko ya dace da kan zuciyarsu ba nan take sai mutum ya shafa idan shi toka ya ƙaryata nassoshin Alƙur'ani mai girma ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan aiki ne mai haɗari ƙwarai da gaske. Sannan wannan waɗannan ayoyi kuma suna nuna mana cewa a cikin mu'jizar ayoyin shi waɗannan Yahudawa ba masu tuba ba ne, shi sa Allah ya riga ya ayyana cewa ‘yan wuta ne. A Yahudawa wannan ba su tuba ba sai ‘yan kaɗan, kamar da Allah ya ce illa qalilan minkum, illa qalilan minkum, ‘yan kaɗan ne suka tuba daga cikinsu. Yahudawan Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Qurayza, a cikinsu waɗanda suka tuba suka musulunta, wataƙila aka bi ƙeƙe da ƙeƙe ba su kai a ce kamar kashi 500 ba. Waɗansu ne kaɗan waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya musu gamdakatar, waɗanda dama tun kafin ma musulunci ya zo su suna da sauƙin mu'amala, suna da kyakkyawar zuciya, suna kan asali na fitra irin su Abdullahi ɗan Salam da makamantansu, kuma ga su ne kawai suka musulunta. Amma jumhurinsu in ma dai waɗanda suka mutu mutuwa ta ɗabi'a a matsayin kafirai, ko wanda aka kashe su a yaƙe-yaƙen da aka yi da musulmai a Banu Qurayza ɗin ko a Khaybara ko makamantansu, ga baki ɗayansu ko mafi yawansu haka suke mutuwa. Haka nan kuma ta a wannan zamanin za mu ga cewa aka yi Yahudawa suke yana da matuƙar wahala ka zuba Yahude ya gamsu da addinin Musulunci ya musulunta ya tuba. Saboda kafirci da suke yi kafirci ne mai zurfi grade 1 kafirci ne wanda yake mai ƙarfi wanda yana da wahala wani a cikinsu wato ka ga cewa ya tuba ko ya shiga Musulunci. Allah ubangiji ka tsare. Allah yake wani ga tace na musulunci ba
wala qulna sanna musulunta wa qulna rahimi bi rusul wa atina isa ibn maryam al madinati wa ayyadna bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
الله بدا سبحانه يتي ولقد آتينا موسى الكتاب كما حقيقة مبه وأنه موسى لكاتب شنع الثورة وقفينا من بعده بالرسل kuma muka biyo bayan shi da manzanni daban-daban wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat kuma muka bai wa Isa dan Maryam bayanai na dalla-dalla wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma muka bayi muka taimaka mai muka kara mishi karfi da malaika Jibril afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum yanzu nan haka za ku zama duk sanda wani manzo ya zo muku da wani abu wanda ranku baya so istakbartum sai ku girman kai fa fariqan kazzabtum sai ku karyata wani sashi wa fariqan taqtulun wani sashi kuma wato ku kashe su cikin annabawa. Allah madaukakin sarki yana gaya Yahudawa irin ni'imar da ya yi musu da ya sanya annabi Musa babban annabi cikin annabawa da kuma annabawa da suka biyo bayan shi kala daban-daban da kuma shari'ar da Allah ya aiko musu a littattafai daban-daban. Farko dai Allah madaukakin sarki ya saukar da at-Taura da yake wa atina wa laqad atina Musa al-kitaba mun ba annabi Musa littafi shine at-Taura da Allah ya bashi. Sannan a bayan shi sai Allah ya biyo da annabawa wa qafaina min ba'dihi bi rusul muka sanya annabawa wani yana bin bayan wani kamar da Allah yake cewa cikin mu'min kuma arsalna rusulana tatra muka aiko da manzannin mu wannan bin bayan wani mun ji a baya cewa bani Isra'ila Allah ya kuwace musu yawan annabawa a duka da wani annabi ya mutu sai Allah ya tada wani a cikin shi a cikin su daga cikin annabawa da Allah ya aiko ma bani Isra'ila bayan annabi Musa mun ji cewa akwai Dawuda da Sulaiman Dawuda alaihi salam da dan shi Sulaiman da Iliyas da Al-Yasa da annabi Yunus da annabi Zakariya da annabi Yahya alaihi salam waɗannan dukkanin su suna cikin wa qafaina min ba'dihi bir rusul bayan shuɗewar annabi Zakariya da annabi Yahya sai kuma Allah ya sake tada wani annabi shine wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat sai aka ambaci ta dan Maryam wanda Allah ya bashi Injila aka aiko da sabon littafi duk waɗancan sun ci gaba da amfani da at-Taurat Dawuda da Sulaimana da Iliyasu da Eliyasu da Yunusa da annabi Zakariya da annabi Yahya da wasu su irin su Sha'ya'u su Armaya'u da sauransu duk annabawa ne na Allah kowa Allah ya bashi gwargwadon girman da Allah ya bashi kamar da Allah yake cewa tattara rusulu fadalla ba da mu alabari wasu su kuma Allah ya ba mu labarin su wasu Allah bai labarta mana su kamar da Allah yake cewa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka Allah ba ta muna gani to sai Allah ya aiko da Isa ibn Maryama sai Allah ya ce wa atina Isa ibn Maryama al-bayyinat sai muka bashi hujjoji masu bayani dalla-dalla wannan hujjoji su ne littafin da Allah ya bashi na Injila da kuma tunda shi yanzu ya zo da sabon karatu wanda yake ya bambanta da abin da ke cikin at-Taura sai Allah ya bashi mu'ujizu na musamman daga ciki tun daga kan haihuwarsa da aka yi mu'jiza aka dauki cikinsa babu uba aka haife shi sannan yayi magana tun yana dan kadan yana cikin tsumman goyo inni abdullahi atani alkitabu wa ja'alani nabiyya sannan ya taso yana yin abubuwa da suka saba wa abin da aka yi da yake wa ubrul akma wal abra yana warkar da kuturta yana warkar da makanta wanda aka yi mutum da ita sannan yana iya gaya yana iya tada matacci wa ummin mauta bi idnillah yana tada matacci sannan yana iya daukar wasin kafa kwatsiya ya mulki tinta kamar siffan tsuntsu yace fa an fuku fi fa yakunu tsaira in hura ne iska sai zama tsuntsu ya tashi da babu sannan idan aka yi muku mutuwa ya lura wannan mutumin da ya mutu kafa son ya mutu shine bread winner din su sai zai cin shi kawai sai zai taba shi cin bai tashi shikenan sai tashi an fasa mutuwa sai wani lokaci kuma misalin ya wa unabbiukum bima ta'kulu wa tadkhulu fi buyutikum in ka fito haka annabi Isa ya kalle ka ya iya gaya maka ga abin da kake ga irin nau'in abin da kake adadin lomar da kai adadin naman da kake sannan kuma a gidanka kana da kaza kana da kaza kana da kaza tiya kaza kana da kaza buhu kaza kana da kaza a cikin friza shi zai gaya maka wannan yana cikin abin da Allah ya ba shi na mu'jiza saboda shi ya zo bayan tsawon lokaci kuma an saba da taura yanzu ya zo ya kawo na sabon karatu za a sha wahala kafin a karba saboda haka Allah madaukake sarki sai ya aiko shi da mu'jizoji mabambanta wa kafaina min ba'dihi bir rusul daga annabi Isa alaihi salam ba a sake yin wani manzo a cikin manzannin Allah ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan kamar shekara 600 da dauke annabi Isa daga duniya sai kuma Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da manzancinsa na cikamaki na bai daya gaba daya to shine Allah yake faɗa mana anan cewa wa atina Isa Musa Isa ibn Maryam al-bayyina ba haka Allah ya ba mu labari a wani waje cewa ga irin abin da ke cikin at-taura a cikin suratul maida ayat Allah yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun saukar da at-taura yadda a cikin ta akwai huda akwai shari'a wa nur kuma akwai haske zuwa ƙarshen ayat haka annabawan da cikin banu isra'ila bayan annabi Musa da yake suke aiki da Allah yake yaqu bi hannabiyuna alladhina aslamu an gina ta akan shari'a annabi Musa alaihi salam amma kuma da dan canji kadan kamar da Allah yake cewa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum da sun zale su kan banu isra'ila sai Allah ya haramta musu abubuwan da dama da can ma na halatta to daga baya da annabi Isa ya zo sai Allah yake walau hina lakum ba'da alladhi harrima alaikum akwai wanda da can an haramta muku yanzu zan ce ku ci halatu daga cikin da aka haramta mai gudawa a bayan mun ji an haramta musu cin kitse an haramta musu cin kayan ciki an haramta musu duk naman da yake an cakuɗa shi da kashi awul hawaya aw ma salata bi amri haka sun nama wanda ya matsale a cikin kashi Allah ya haramta musu sai dai kawai zallan beef nama zallan shi amma nama wanda za su yi misali kan taɓa shi to haramun ne Allah ya haramta musu Allah ya haramta musu cin kitse ya haramta musu abin nan su na rana a tabbaci da makamantansu to da annabi Isa ya zo sai aka rage musu wannan dokokin wa yadau ankum israkum wal aglal allati kanat alaykum aka cire musu da baibayi da sarƙaƙiyar da aka sa su wanda duk an mutu ne sakamakon irin wannan ta'addanci da rashin mutunci da saɓon Allah da muke tafiya suna ta yi wani kan wani wani kan wani suna jin iya yanzu an kusa a gajima da zai irin sai mafakar sai kana ganin kamar an gama ce da zai ga wata babbi kuma da saura don ka san Allah ya yi haƙuri da su Allah ya yi dangana ya yi juriya a kansu amma ba su da kirki, ba su da mutunci, ba su da imani. Sura ta Al-Mulk ta sarki da kashi ya ainihin wato yukunci a kansu. Allah yake wa atina Isa ibn Maryam al-bayyina, ko muka baiwa Annabi Isa dan Maryam wato hujjoji na bayani dalla dalla waɗanda muka ji bayani game da su daga cikin abinda Allah ya ba Annabi Isa. Kuma inda Allah yake ce mishi in ayyatuka bi ruhil qudus, Allah yake na baka na yi enforcing ɗinka da ruhul qudus. Ruhul qudus shine malaika Jibril, nazala bihi ruhul amin, shine malaika Jibril, wannan shugaban mala'iku mai tsarki, mai ƙarfi, mai aminci, mai amana ɗin shine Jibril alayhi salam. To Jibril ya kasance kamar da dama wani matsalan ya yake faɗa cewa ya ce ma Khadija laƙad ja'a zawjakin namusu allazi kana ya'ti Musa, mala'ikan da ya zo wajenki shine babban mala'ikan da yake zuwa wa Annabi Musa. To duka manyan annabawa shine ulul azmi minar rusul, mala'ikan da ake turo su shine Jibril alayhi salam, wato sai Annabi Ibrahim, sai Annabi Musa, sai Annabi Isa, sai Annabi Nuhu da manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi ajma'in. Waɗannan annabawan duka mala'ika Jibril shike kawo musu wahayi. Sannan idan za su tafi yaƙi ko suna neman wani taimako, shi ake turowa ya ba su kariya, shine in ayyatuka bi ruhil qudus, yayin da na baka wato na ƙara maka reinforcement da ainihin wato mala'ika da ake ce ma ruhul qudus. Kaka Isa alayhi salam sai ya zama irin abin da mala'ikan ya yi ma mahaifiyarsa, ya hura mata iska sai ta ɗauki ki wanda ta yi asara ta farja ha fana fakna fihi min ruhina, ba haka Allah ya ce ba? Sai shi ma aka ba shi dama yana irin yin wannan abu, shi ne ya ce fa’an kuka fihi, idan na yi huri a jikin tsuntsu da aka kwaɓa na ƙasa bai kuru tsayar to sai ya zama tsuntsu da izinin Allah sai ya tashi abin shi. To daga cikin ta'ayyida da Allah ya fara Annabi Isa alayhi salam har ila da malaika da wuri shi ne bayan da ya zo wa'azi ba, wanda ya zo musu da dokoki masu sauki fiye da dokokin da suke a kai, ya zo ɗinnan da ƙa'ida in halatta muku wani sashe na abin da aka haramta muku, in cire muku da baibayin da ke hannunku da ƙafafu. Ai kaga ya kamata a ɗabi'ance su yi murna da zuwan wannan Annabi, amma sai ba su yi haka ba. Sai suka ɗauki bala'in da ba su yi ma wasu annabawa ba shi suka bari. Ƙarshe har suka yi gangan ko suka riƙa shi da sahabbansa a wani gida a wannan gari na Al-Nasir, shi ne ya ladina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Suka riƙa shi, to a lokacin nan sai Allah ya aiko mai mala'ika Jibril sai ya ɗauke shi tsam daga cikin wannan gida ya sama shi, shi ne in ayyatuka bi ruhil qudus, sai ya ɗauke shi sai aka sanya wa wani daga cikinsu siffofinsa. To kaga shi da suka zo suka kama shi ne, na kuma irin yanka da suke wa annabawa da haka yanka mutum ya fitar da ranshi da jininsa shike, sai zai gama wannan kisan kamar sun yi haka masu mai da sauki sai suke crucified, sun ga dama sun yi cross wanda za su gicciye shi a kai, ba su ga Annabi Isa ba. Sai suka ga wannan mutumi wanda yake da siffarsa shike da suka kama shi, suka yi mishi wannan hukunci shi ne gicciye da suka yi, wanda har yanzu suke imani da cewa su kiristoci wai wai Annabi Isa a kashe. Su ma Yahudawa suke imani da cewa wai sun kace inna qatalna al-masih ibn maryama rasulallahi, haka suke cika baki cewa mun kace wannan manzo, mun kace shi, haka suke cika baki saboda rashin arzikin da suke da shi. Saboda Jibril alayhi salam shine ya sauko a daidai wannan lokacin ya tashi da Annabi Isa akan fuffuken sa ya tafi da shi, kuma Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin cewa Annabi Isa zai dawo duniya a ƙarshen duniya, Allah zai dawo da shi kamar yadda ainihin manzo Allah sai sama ya ba da labari a hadisi da dama. Da aka zama ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi ma addu'a ma wasu cikin sahabban shi, ya ce Allah ka sa mala'ika Jibril ya ba su kariya, kamar yadda ya mahasar dan sabi so da san yana so yi waka ya mayawa da kafiran makka martani akan yadda suke zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana mata din shakka su ne tsoron su sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka taimake shi da ruhul qudus kama nafakhta annabiyyika kama yadda ka taimake annabinka shine annabi Isa alayhi salam wannan yana cikin sahih bukhari haka nan wata rana ma ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah har ila yau wanda ke cikin bukhari da muslim cewa Umar dan Khattab ya wuce ya ga Hasanu yana karanta wa a cikin masallaci ai yana hararin shi sai ya ce to lalle kai ka kyale domin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce nayi kuma ya ce Allah ya sa malaika su rike goyi bayan wannan bisa tabbatar cewa malaika su rike yana yi wannan ayyuka kenan to shine Allah ya kiyama kullum ma ja'akum rasulun shin yanzu ko duk sanda wani annabi ya zo muku bima la tahwa anfusukum da abinda ranku baya so shikenan istakbartum sai ku girman kai ya daukai wa annabi Musa ya daukai annabi Dawud da annabi Sulaiman da annabi Ilyas da annabi Zakariya da baban shi da dan shi annabi Yahaya da annabi Isa duk wannan abin shi kuke shi ne shine tafarkin ku yanzu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sako wanda yake muhayminan ya gane duk sakonnin su gaba daya shi ma yanzu aka ba ku musu fariqan kadzabtum wani sashe na annabawan ku sai ƙarya suke ku iya da wa fariqan taqtuluna wasu kuma sun kashe su annabi Dawud da Sulaiman kun ƙaryata su annabi Isa kun yi niyyar kashe shi annabi Zakariya da Yahaya kun kashe su yanzu ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kun ƙaryata shi kuma kuna iya kashe shi hakika sun yi kokarin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ji ta hanyar siri ta hanyar sanai asiri ko ta hanyar su ta mai guba abinci ko ta hanyar yana zaune a wani waje su zo da katar dutse ta saman gini za su wurgo mashi duk sun yi wannan akan duka sun yi a tsaye bayan tsaya Allah ya ce fa fariqan kadzabtu wa fariqan taqtulun wato kuka ƙaryata wasu sashi na annabawa wani sashi kuma na annabawa kuka yi ƙoƙarin ku kashe su wasu sun ci nasara kashe su wasu ba ku ci nasara da haka wannan aya tana siffanta mana jumlatan aikin Yahudawa shine aikin su ya gina akan farko tukunna ƙaryata annabawa da ƙoƙarin kashe su sannan aikin su ya taƙaice akan bujirewa dokokin Allah tare da irin yawan annabawan da Allah ya aiko a cikin su wannan kuma yana nuna cewa wato ƙaryata addinin Allah ko ƙaryata malamai masu karantar da addinin Allah yana cikin jinsin irin aikin Yahudawa haka nan kashe malamai masu karantar da addinin Allah shi ma yana cikin irin jinsin aikin Yahudawa wanda duk yake yin haka ƙaryata malamai ko kashe su ko rabu makamanta haka babu shakka shi ne Yahudawa irin aikinsa ɗaya irin jinsinsa ɗaya da aka kada a yi mamaki don an gan shi ranar kiyama ya tashi a cikin sahunsu cikin sahun waɗanda suke Allah yake cewa fala yukhaffafu anhumul azab ba za a rangwanta musu azaba Allah ka tsare mu bari mu dakata ta tsawon lokaci wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam